Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Litinin mazauna Khartoum babban birnin Sudan sun ce rundunar sojin kasar ta kai farmaki ta sama a birnin. Jama'an Ukraine kuma sun fada a yau Litinin cewa a daren jiya sojojin Russia sun yi lugudan wuta da makamai masu linzami. Kana kasar Chad ta maida martani akan taron kolin kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya, inda ta kira taron da bitar kiyayyar China.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da matatar mai mafi girma a nahiyar Afirka mallakar kamfanin Dangote a jihar Lagos. Masana sun ce matatar man za ta yi tasiri sosai a Najeriya.
Mugabe da yake zuwa ana shigo da mai ne daga kasan waje ana kashe ajiyar mu na dola da Najeriya ke ajiyewa wanda ya kamata da amfani da shi a wasu wajaje amma ana subsidy. To kaga wannan refinery idan ya fara aiki zai wadatar da Najeriya, kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje.
Idan muka leka kudu maso kudancin Najeriya za ku ji cewa sharkwatar rundunar mayakan ruwa ta kasar ta gano wasu sojojin ruwa na bogi da ke aiki a yankin. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Nijar suka fara bayyana fatan ganin shugaban Najeriya mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu ya ci gaba da karfafa daddiyar hulɗa da ke tsakanin kasarsa da kasashe makwabta musamman jamhuriyar Nijar.
Duk abin da za a yi tsakanin mu da Najeriya idan babu kwanciyar hankali babu abin da zai tafiya. Ba karamar tagwaitaka ba ce za mu cewa tsakanin mu da Najeriya kenan. Kwanciyar hankali shine muhimmanci na farko da Tinubu ya kamata ya kama. In ya kama wannan insha Allah sauran dangi za su biyo baya.
To zan za ku ji karin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin mazauna Khartoum babban birnin Sudan sun ce rundunar sojin kasar ta kai farmaki ta sama a birnin da rufin kwace yanke abokan gaba na sojojin sa kai sa'o'in kafin fara aikin shirin tsagaita wuta da tsawon mako guda domin tabbatar da bada daman kai kayayyakin agaji. Wajen shaidan garin da ido ya ce da yammacin jiya Litinin jiya Lahadi ne sojojin suka kaddamar da farmaki inda suka auna motocin sashen sentiri na sojojin sa kan da suke aiki a wani unguwar masu hannu da shuni a babban birnin tun lokacin fara yakin tsakanin bangarorin biyu a ranar 15 ga watan Afrilu. Bangarorin biyu sun faɗa cewa sun amince da tsarin tsagaita wutan da ke fara aiki da ƙarfe 9:49 agogon ƙasar, wanda ya daidai da ƙarfe 7:47 agogon GMT. Ko da yake an ci gaba da yaƙi a shirye-shiryen baya na tsagaita wuta, amma wannan ne karin farko da bangarorin suka amince da yarjejeniyar a hukumance. Yarjejeniyar ta shirya wani tsarin sa ido wanda ya hada da sojojin da kuma sojojin sa kan na RSF da ma wakilai daga Saudi Arabia da Amurka, wanda suka kulla yarjejeniyar bayan tattaunawa a birnin Jidda. Jama'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa a daren jiya sojojin Russia sun kai hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a kan yankin Dnipropetrovsk, inda suka lalata gine-gine kana akalla mutane 8 suka jikata. Gwamna Sarhi Lisak ya kafe a shafinsa na Telegram cewa bardan ta hada da lalata gidajen fararen hula da kuma motoci. Sojojin saman Ukraine su ma sun buga a shafinsu na Telegram cewa a harin na Russia ta yi amfani da makamai masu linzami 16 da kuma jirage marasa matuka guda 20, amma sojojin saman Ukraine din ta ce ta kakkabo makaman guda 4 da kuma jirage 20. Russia ta kara kaimi a hare-harenta ta sama akan Ukraine a cikin 'yan makonnin nan, yayin da Ukraine ke shirin wato kai hari na ramuwar gayya domin sake kwato yankunan daga Russia.
Madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. A yau Litinin ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da matatar man kamfanin Dangote a jihar Lagos wadda ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Masana sun ce sabuwar matatar man za ta kawo ci gaba sosai ta fannin tattalin arzikin kasa idan ta fara aiki sosai. Bikin bude matatar dai ya samu halartar shugabanni da wakilai daga kasashe makwabtan Najeriya ciki har da Jamhuriyar Niger. Wakilin Maryar Amurka Babangida Jibril na dauke da karin bayani daga Lagos.
Shi dai wannan an ka fara matatan man petrol da ke wajen birnin Lagos mallakar kamfanin Dangote wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari mai barin gado ya kaddamar a yau din nan kamar da shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya yi bayani shi ne mafi girma a nahiyar Afirka wanda aka gina domin sarrafa gangunan mai na man petrol fiye da 650 a duk rana wanda kuma aka kashe dala na gugar dala har dala biliyan 20 wajen ginawa.
Increasing shortages of petroleum products in our country and the subsequent and the consequent challenges on our economy and its negative impact on the lives and livelihoods of our people.
Don haka Alhaji Aliko Dangote ya ce a lokacin da matatan man petrol din zai fara aiki gadan-gadan a tsakanin watannin Yuli zuwa Agusta zai taimaka wajen samar da man petrol a cikin gida da kuma kasashen Afirka kai har ma dai da duniya baki daya. A jawabinsa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya daga wa kamfanin na Aliko Dangote tuta bisa jajircewa wajen gina wannan katafaren kamfanin sarrafa man petrol irin sa na farko a Afirka. Shugaba Buhari ya ce gwamnatin sa ta baiwa 'yan kasuwa damar kafawa da mallakar kamfanoni masu zaman kansu domin samar da aikin yi da kuma kawo ƙarshen hasarar da gwamnati ke yi wajen tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnatin, inda ya kira ga gwamnatin da za ta karɓe shi ta ita ma ta jajirce wajen yin koyi da matakan da ya ɗauka na samar da kamfanoni masu zaman kansu. Don haka ya yaba Alhaji Dangote bisa wannan aiki na gina matatan man fetur. Shi ma a ɓangaren sa shugaban Jamhuriyar Nijar Bazoum Mohamed ya ba wayi da jajircewa irin na Alhaji Aliko Dangote kamar haka.
Na yi farin ciki da Allah ya bani wannan dama na zo yau na halari sabgar na ta fara aikin da aka yau shekara 10. Wannan aikin ya nuna cewa Alhaji Aliko Dangote dan Najeriya ne kuma mai kishin kasar Najeriya gaba daya. Mu a matsayinmu na Afirka kuma masu kishin Afirka mun yi
menene alfanu matatan man fetur ga Najeriya da sauran kasashe irin wanda Aliko Dangote ya gina. Dr. Babangida Jibrin Mushishi masanin haƙowa da sarrafa man fetur ne a Najeriya.
Kuma amfanin shi wannan alfanari shi ne kaga za a samu ma matasa ayyuka kaman kwanaki akwai kiyasi da ya nuna kamar injiniyoyi kusan 1,000 'yan Najeriya an ba su aiki, kuma kaga da yake yanzu ana shigo da mai ne daga kasan waje ana kashe ajiyarmu na dola da Najeriya ke ajiyewa da kamata da amfani da shi a wasu wajaje a mala subsidy. To kaga wannan refinery zai fara aiki zai wadatar da Najeriya kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje.
Manyan baki ciki da wajen Najeriya ne suka halarci bikin kaddamar da matatan man fetur din da suka hada da shugabannin kasashen Jamhuriyar Niger da Senegal da Ghana da Togo da kuma wakilin shugaban kasar Chadi. Babangida Jibrin Muryar Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Jaridar Global Times ta gwamnatin kasar China ta kira taron kolin kungiyar kasashen G7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da taron bita na kiyayyar China bayan da Beijing ta gayyaci jakadan Japan kana tashashashi Burtaniya a martaninta na sanarwar da aka fitar bayan taron kolin na Hiroshima a ƙarshen mako. Sanarwar dai wato ta bayyana a taron na ranar Asabar ta kebe kasar China akan batutuwan Taiwan da batun tilasta sayan makamai nukiliya saboda tattalin arziki da take yancin bil'adama, inda ta yi nuni da rikice-rikice tsakanin Beijing da kungiyar kasashen mafiya karfin tattalin arzikin ciki har da Amurka. Amurka dai tana kokarin cusa kiyayyar China a zukatan kasashen yammacin duniya, inji jaridar Global Times a shafinta na bayyana ra'ayin editor na yau Litinin, wanda ta yi wa kanun labarai da G7 ta shiga taron bitar kiyayyar China. Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta fito karara ta bayyana adawar ta ga sanarwar G7 kana da yammacin jiya Lahadi ta gayyaci jakadan Japan na kasar China a matsayin wani bangare na nuna rashin amincewar ta da Japan da ta dauki bakoncin taron kolin. A ƙarshe a yau Litinin, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron kasa. Kafar yada labaran kasar ta ce Ali Akbar Ahmadan, kwamandan askarawan juyin juya hali, zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasa. Ahmadan ya maye gurbin Ali Shamkhani, wanda ya rike mukamin tsawon shekaru 10 kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da Saudi Arabia da ke zama abokiyar gaban Iran a yankin. Ahmadan ya yi aiki a matsayin shugaban hadakar manyan hafsoshin dogarawan juyin juya halin, kana ya shugabanci cibiyar tsara dabaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Shalkwatar rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta gano wasu sojojin ruwa na bogi da ke cin karansa babu babbaka a yankin kudu maso kudancin ƙasar, inda suke musgunawa mutane tare da damfarar wasu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
A lot of concern that there are so many unscrupulous impostors.
Kakakin hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Navy Commodore Ayo Vogan, ke mani karin bayani idan ganin da yadda suka gano tare da calke wasu bata gari da kewa rundunar mayakan ruwan Najeriya sojin gona. Waɗannan sojin ruwa na bogi da ke sanye da kakin mayakan sojin ruwan na hada-hadar su ne a kudu maso kudancin Najeriya a cikin izza da nuna isa, suke kuma damfarar mutane a wani lokaci ta hanyar sai da form na daukar aiki.
Worrisome enough, many of these.
Commodore Vogan yace abin damuwa anan shine waɗannan sojin bogi da ke a birnin Lagos da jihohin da ke gabar teku na gabatar da kansu a matsayin sojojin ruwa waɗanda ke sanye da irin kakin sojin ruwan Najeriya da lambobin girma da kuma bantarkace da ake makalawa jikin uniform na sojoji. Yace za a dau tsoraran matakai akan su yayin gawo bincike, sannan ya nemi jama'a mazauna wannan yanki da suka yi rahoton duk waɗanda ake ganin ba su yadda da take-taken su ba domin ɗaukar mataki nan take.
Make report to the Navy and to the police.
To kome masana ke cewa kan haka? Dr. Hassan Jimba Ahmad mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Babu mamaki bane, domin kuwa abinda kullun nake faɗi shine matukan ƙasa za a gudanar da ita ba bisa doka da ka'ida ba, to ba abinda zai iya ya faru ba. Kaga domin rashin bin doka da kuma hukunta wanda ya karya doka a ƙasar nan me ba a samu ba na jeb. An samu makarantu na jeb, an samu mutane da aka ciyar da kudin gwamnati zama nin corona da bayan corona wai za ciyar da makarantun na jebu, mutanen na jebu. An samu waɗanda sun samu mukamai a ƙasar nan, wasu zaben su aka yi, wasu kuma an nada su ne da takardu na jebu. Yanzu hakan kana tafiya in baka yi hankali ba, kuma shi yafi sauki zaka cicimma yan sanda da sojoji akan hanya da uniform da motoci da makamai, amma kuma na jebu. To duk waɗannan abubuwan suna faruwa bayan maganin su ba, menene yasa ba za a samu kuma sojoji har da kuma command din su da koman su na jehuwa? Za a samu magani wannan abun Malam Hassan, kawai shine bin doka da oda, komin girman ka, komin kankancin ka, kuma duk wanda ya laifi komin girman shi, komin kankancin sa a hukunta shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. A yayin da shugaba Muhammadu Buhari mai baran gado ke shirin miƙa mulkin Najeriya ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu, 'Yan Nijar sun fara bayyana fatan ganin sabon shugaban na Najeriya ya ci gaba da karfafa daddadiyar hulɗa da ke tsakanin kasarsa da kasashe makwabta, musamman jamhuriyar Nijar da ke da alaƙa kwad-da-kwad da Najeriya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Kwada yake an doshi hanyar bude wani sabon babin siyasa da na tafiyar da lamuran mulki a Najeriya, 'yan Nijar na mai da hankali da yin bitar muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru takwas na shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban kungiyar Wadi Sangwa Nasiru Saidu bai manta ba da ikirarin shugaban mai shirin barin gado akan batun tsaro.
Lokacin da ya hau mulki a tuna ya ba da wa'adi wanda zai karewa da wannan lokaci na Boko Haram. A yau dai abun ko yana da sauki, to akwai sare-saren shi kuma 'yan kasar shi da yawa in za su suka ra'ayin mulkin shi suna farawa da tsaro ne. Lallai ba a samu yanayi na handama dukiyar kasa kwarai lokacin da ya gudanar da mulki. Amma a ƙarshen mulkin shi, lokacin da ya yi wannan canjin nerori, mutane ba su ji daɗin shi ba. Amma da yake an samu an tsara zaɓe a ƙarshe wanda shi sabon shugaban ƙasa yanzu ya ci, to ka gani wannan abun yana bayan 'yan Najeriya.
To amma masanin doka Sama'ila Idi Ɗanbuzu na mai cewa bitar ayyukan Buhari abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu.
Na yi wani hulin ciki ladda shugaba Buhari ya tai da magaran da za a yi abin da muke ce ma December na da magaran. Lokacin yana kare na farko ne za a ta iya zaɓe ya tai wannan abu na da magaran. Tafin da an kai mishi, me yasa aka mishi wannan tafi? Saboda mandat mutane sun ganta ga ƙasa. Sun ga alheri, an ga arziki, to kash sai kasance fi sabilillahi wanga na biyu, wallahi akwai wahalu da yawa.
Samar da wadatar abinci ta hanyar bunƙasa noma mataki ne da Salisu Ahmadu ke ganin dole a saka shi a jerin ayyukan ci gaban da shugaba Muhammadu Buhari ya samar a tsawon wa'adi biyun da yayi a kankaraga.
Shinkafar da take shigowa daga waje sai an yi noman da talaka ya ci da talaka. Ai a lokacin nan in kai lissahi Najeriya hatta ruddo da gujiya da hatsi da shinkafa, kasuwanci tattalin arziki, mutane suna cikin mugun matsayi. Abin da yake kamata ya gane, hulɗa tana zama hulɗa, ƙasa tana zama ƙasa in akwai shigewuci. Sai ya zo ya hurye iyakoki da yi oliyo da ƙasa ta arzitu, sai ya zamanto mutane ne suka arzita kansu don saboda wasu gagga suka zama manyan masu kuɗi.
Kamar yadda Bola Ahmed Tinubu ya yi shela a zamanin yakin neman zaɓe cewa zai ɗora daga inda gwamnatinsu ta APC ta tsaya, manazarta daga Nijar na gargaɗin shugaban mai jiran gado ya kula da harkar tsaro, domin yin hakan yunkuri ne na samar da zaman lafiya ba wai a Najeriya kawai ba, hatta makwabta irin su Nijar.
Bisa iyakokinmu akwai 'yan ta'adda waɗanda su shigo suna ɗaukan mutane suna tambayar kuɗi. Abinda mu mu sani ba cikin ƙasarmu, muna fatan a lokacin mulkin shi zai tunkari wannan matsala ta musamman wadda ta shahe mu ta shahe su, ya samu ya ciwo kanta. Kuma muna fatan ya haɗa hankula na mutane na bisa iyakokinmu.
Duk abin da za a yi tsakaninmu da mu da Najeriya, idan babu kwanciyar hankali babu abin da zai tafiya. Mil 1500 ke da kai tsakaninmu da mu da Najeriya, sabidirke ba karamin makwabtaka ba ce, ba karamin tagwaitaka ba ma ce za mu cewa tsakaninmu da mu da Najeriya. Kenan kwanciyar hankali shine muhimmanci na harko da Tinubu ya kamata ya kama. In ya kama wannan, insha Allah sauran dangi za su biyawa baya.
Dangantaka a tsakanin Nijar da Najeriya wani abu ne da ya kai matsayin da galibin 'yan kasashen biyu ke amanar cewa ƙasa ɗaya ce da Turawan mulkin mallaka suka shata wani layin da suke kira iyakar Najeriya da Nijar. Irin haka ne ya sa shugaba Buhari a ranakun farkon ɗarewarsa karagar mulki, wato a shekarar 2019, ya yi rangadinsa na farko a ƙetare da jamhuriyar Nijar. Abinda ake ganin zai yi kyau Tinubu ya yi koyi da shi a matsayin haƙƙin makwabtaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam na wannan mako a cikin shirin namu za ku ji hirar da muka yi da wani dalibi da ya halarci makarantun tsangaya a kasar Morocco inda kuma ya shaida mana yadda ake gudanar da tsarin karatun tsangaya irin na almajiranci a wayancan kasashe da Larabawa da kuma sabanin yadda ake gudanar da shi a nan Najeriya kamar da mai saurare ya sani dai makarantun tsangaya wani tsari ne na koyar da ilimin addinin musulunci to sai dai yadda ake gudanar da shi a wasu sassa na duniyar musulmai ya sha bambam da yadda har yanzu ake gudanar da shi a nan Najeriya musamman ma dai arewacin kasar inda har yanzu almajirai ke ci gaba da zarran ba domin bara na samun abin sakawa a bakin sarati lamarin da yake ci gaba da haifar da cece-kuce tsakanin shugabanni da malamai ko alamomi a ƙasa wata kididdiga da hukumar UNICEF a shekara ta 2014 ya nuna cewa akwai almajirai kimanin 10,000 da ke karatun tsangaya a ƙasar alaramma Baffa Gali na ɗaya daga cikin 'yan arewacin Najeriya da suka samu sukunin yan karatun allo a ƙasar Morocco kuma ya shaida mun yadda ake gudanar da karatun a can da kuma Najeriya
ni dai alhamdulillah nayi karatun alqur'ani wato kuma karatun da nayi na alqur'ani irin na allo nayi tun lokacin na gargajiya dai da ake na karatun alqur'ani a rubuta a wanke to yadda muka sani wannan karatun allo ta dauko asali shekara da shekaru haka ake yin ta shugabanni malamai masu hannu da shuni su sani cewa karatun allo na alqur'ani da ake yi na kaka da kakanni ni anawar ayin yadda na duba na gani ina so ne su dauka su sashi a ma'auni su auna su gani zamu duba mu ga tarbiya na dan musulmi a yau balle kuma an ce karatun allon nan za a dauke ta saboda su mahukunta ko kuma shugabanni da malamai da aka zauna aka tattauna da su suna nuna cewa a dauke almajiran a kai su makaranta ta zamani anan su dinga karatun zamani suna yin na allo yana da kyau amma su sani za su rage yawa da kuma kima ta karatun me yasa na faɗa haka zamu dauki tarbiyyar yara a yau yadda duniya ta zama dan shekara 30 tarbiya ya take a wajensa haka dan shekara 40 haka dan shekara 50 zuwa 70 duk wanda ka tambaya a cikin wa'annan mata za su ga maka tarbiya ta canja tarbiya ya lalace gaba daya mu dauko misalan makarantun zamani na gwamnatin a duba su a gani suna da cancanta suna da wannan cancantan suna da wannan kulawan da har za a ce za a dauki karatun allo a kai shi a mayar da shi na zamani yara su dinga zuwa suna yi kuma a garuruwan su
to ganin irin wannan bayani da ka riga kai yana nufin kenan baka goyen bayan matakan gwamnati musamman na tarayya na yin gyara a wannan fiya na karatun tsangaya kenan ko almajiranci
ni ba wai ina ja da gwamnati ko kuma in ce ba daidai bane a'a ina ba da shawara ne a dauko tarbiya na dan musulmi wanda ya fito karatun zamanin zalla da wanda ibi ta hanyar karatun allo ya fito ko kunya sai kaga suna da bambanci na ji rarraki da yawa da aka yi da mutane mahukunta game da karatun allo ga yadda ya kamata ya kasance suna ganin cewa gwara a ce an ka yaro karatun an ka kudin abinci an bashi a daina bara kan muna goyen baya 100% in an ce almajiri ya daina bara amma ya rubuta allo ya wanki ya karanta ni fa ina kira ga malamai da mahukunta da masu hannu da shuni cewa kada a kuskura a ce za a hana wannan karatun Allah a ce za a mai da shi na zamani in an mai na zamanin ana karatu yes mun sani gashi Qur'anin ne ana karanta amma adadinsa yawansa zai ragu abinda muke nuni akai kenan yawan karatun Allah in ji aka mai da shi na zamani suka dandana zakin sa uniform su je can su dawo karatun Qur'ani yawansa a Najeriya zai ragu kaman kasashen Larabawa inda muka je muka gani kama daga Misira Kalyanku Tunisia Algeria ka dawo kuma Sudan ka sake dawowa ina ne zan ce Morocco yadda suke karatun Allah sun mai da shi na zamani amma ba irin namu ba za a je a gina makarantar allo ne ginanne da dakuna da komai ga masallaci ga katon waje an rufe ga alluna azubi da tawada yadda muke a nan Najeriya za su rubuta su wanke allo su rubuta su wanke su je su yi darasi a musu malami ya musu darasu a jajjara a zo a sake durkusa akan allo
iyalan nan ana goma shi wani idan ya saukan farko wani idan ya samu 40 20 10 sai ya je ya shiga makarantar zamani idan aka ce an maida shi na zamani za a samu haka za a samu irin wannan tarbiya ya zai kasance ladabi
to wani kira zaka ga hukumomi na ganin an dauki matakan da suka kamata na inganta wannan tsari na karatun allo ko kuma karatu irin na tsangaya
ni ina kira ga mahukunta da masu angishi da malaman mu a sake zama a duba wannan idan za a hana bara in gwamnati za ta dinga ciyarwa in kuma iyayen yara ne za su dinga ba su abinci ko kuma kudin abinci yana da kyau amma a yi karatun allo yaro abin da ya samu ya dan tasa sai je shiga na zamani ita na zamani ba ta su ba amma ta qur'anin in ba a gino da ita ba ba za su shiga kai ba ba za ta zauna ba zan ba da wani misali a cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni har da karatun qur'ani a cikin abin da yake mu fara da shi amma yanzu ba ina nufin cewa ai mahukunta sun ce za a daina bane sun ce za a yi amma a zamanance mu kuma muna duba aka koma a zamanance mu dauko tarbiya mu gani ya tarbiyan zai zama na biyu kenan na farko kenan na biyu kuma adadin karatun zai rabu sahabbai ridwanullahi alaihi salam a masallacin annabi suna zaune da tare da annabi yace musu lallai wannan zuciyan tana tsatsa tana datti suka ce masa ya rasulullahi menene maganinta sai ce musu karatun alqur'ani indai za a dinga karantawa zuciya za ta wanke
to masararo anan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da ci gaban wannan shiri inda za ku ji ta bakin Sayyid Hassan daya daga cikin jagoran dake neman a kafa kuma kula da makarantun tsangayu a Najeriya a madadin bakon namu Baffa Gali da jami'ar da ta daidaita wannan shiri da bada umarni Julie Leather Gresham na ku Babangir Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa
Tuma da la gaida Babangida Jibril yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Samaila Agnes Malam Fatori mazaunin Ifa a Jamhuriyar Niger yace salam biyo ya Hausa kaddamar da matatan man fetur wanda mai girma shugaban kasar mu Buhari yayi a yau wanda Alhaji Ali Kwadangote ya samar wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ganin irin asarar da ake yi wajen tace man fetur da ake yi a kasar waje sannan a shigo mana shi cikin kasar mu Najeriya kuma ya kamata gwamnati ta kara kaimi wajen gyara tsaffin matatun man fetur da suka lalace domin kara samun gina tattalin arzikin kasar ta mu sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu suka ce muna yin Allah wadai da kashe mutane tara a wada hari da yan bindiga suka yi a kauyen unguwar Dakwa dake kusa da unguwar Dogon Dawa a karamar hukumar birnin Gwara a jihar Kaduna muna fatar mahukuntan jihar Kaduna za su dauki matakin inganta tsaro Allah ya sa mu dace amin Muna jinjinawa kungiyar likitocin Najeriya a game da janye yajin aikin gargadi na kwana 5 da ta shiga da fatar Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin kungiyar da mahukuntan Najeriya sako daga Sani mai langelenge Yalwa Yawuri shi ko sakon Shehu Adamu Rajau cewa yi muna fatan sabuwar gwamnatin Bola Tinubu da za ta fara sati mai zuwa ta kasance gwamnatin da za mu shige ta da dariya daga farko har karshen ta ba aka san hakan ba domin dai an ce jiki magayi sai sako daga Aisha matar Husaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe take salam biyo ya Hausa hakika yunkurin wasu yan majalisun dattawan Najeriya na taka shugaba Buhari birki a kokarin sa na ciyo bashi daga kasashen waje wai da nufin rage wa talakawan Najeriya radadin bakin talaucin da ke damun su ganin yadda da wata mummunan manufa za a ranto don haka mu talakawan kasar san ba mu amince ba daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da kaunar ci gaban mu
to madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya
a yau litinin mazaunan Khartoum babban birnin Sudan sun ce rundunar tsaron sojan kasar ta kai farmaki ta sama a birnin da nufin kwace yankin abokan gaba na sojojin sa kai sa'o'i kafin fara aikin shirin tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ba da damar isar da kayayyakin jin kai Jaridar Global Times ta gwamnatin kasar China ta kira taron kolin kungiyar kasashe G7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da taron bita na kiyayyar China bayan da Beijing ta gayyaci jakadan Japan kanin sakataren Burtaniya a martanin ta ga sanarwar da aka fitar bayan taron kolin a Hiroshima a ƙarshen mako.
To masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu Al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.